sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Daga cikin dalilai da ke kara jawo koma bayan ilimi musamman a arewacin Najeriya inji masana shine rashin tallafa harkokin ilimi daga rukunin masu hali da kuma halin koyin kula daga iyaye da masu ruwa da tsaki cikin al'umma. Amma jihar Bauchi uwar gidan gwamnatin jihar Barista Aisha Abubakar karkashin wata kungiya mai zaman kanta take wa jagoranci da ake kira Brilliant Girls Initiative da turanci ta kashe naira miliyan 15 domin tallafa wa ƴan mata da iyayensu domin ganin ƴaƴan nasu suna ci gaba da neman ilimi. Abdulwahab Muhammad ya nemi ƙarin bayani wajen barista kan wannan shiri. Ga kuma abin da uwar gidan gwamnati Abubakar take cewa.
Dalilin da yasa muka yi wannan tallafi wanda ƴaƴa mata da yadda muka supporting su tafi makaranta shine mace yana da kyau a ce mace ta samu ilimi, an ce in ka ilmantar da ɗaya mace ka ilmantar da al'umma gabaki daya. Dan haka akan wannan ne muka fara wa'annan program din don mu taimaka ma ƴaƴa marayu da marasa galihu. Mun ba mu iyayensu 10,000 akan cewa ba wai mun ba su bane, amma mun ba su ne su ƙara akan jari da suke yi don su samu ɗaliban da suka samu su taya wa'annan yaran marayu su tafi makaranta.
Ɗaliban da suka amfana da kuma iyayensu sun yaba wa barista Aisha dangane da wannan karamci.
Eh yanzu mun koyi akwai zama da babu abin da zamu iya fada mata sai da Allah ya taimake ta da harkokin da take yi.
Me kika samu?
Na samu zakka da kuɗi. Daga din makaranta ne da inisa.
Wani makaranta yake?
A Galjone. Toro ne.
Kina aje nawa ne?
Ina class 6. Ina saka mata da alƙari. Ni ne maman ta.
Maman wa?
Mai ita ne yi mata Umar.
To ga cikin ma kin samu wani abu ko?
Eh na samu wani abu da taimako daga wajen matan gwamna. Ta ba ni kuɗi domin in juya 10,000 ne a ciki domin in taimaka in dan juya shi domin in taimaka a wajen siyan omo. Zuwa idan uniform yayi kati a tsara gyara ba wai mu sa a gaban mu ci ba.
Aisha Adam na samu jaka, na samu kuɗi, na samu kuɗin wanke uniform.
Okay, a da matsalan take kaman a gida ba ku da kuɗin da za ku ba
kuɗi a gaskiya. To in mun samu ne ba za mu samu
wannan ko da
sunana Nafisa Tugello ne mahaifiya ce ga wannan yarinya da uwar gidan gwamna Hajji Aishatu NA Abubakar ta zabe mu a cikin yara, cikin yara na cikin local gama da aka tattara aka samu hadda wannan yarinya nawa ta samu shiga ciki. To muna miƙa godiyar mu sosai game da wannan al'amari.
Mun raƙayya ta daga ina godiya ga matar gwamna Bauchi masu tausayi masu jewai ajiya ya ba ni 10,000 na juya mai jari. Allah ya yarda mu kuma insha Allah ba ita ba harkan nan ta kowa.
Wata malama makaranta ta ce waɗanda suka sami tallafin sun cancanta.
Suna na Hajiya Sagir Ibrahim, ni malama ne a Jiji Bauchi Vice Principal Academy. Gaskiya na yi farin ciki kwarai saboda asalin yaran da suke buƙaci tallafi ne ta ba wa wannan tallafin. Saboda a cikin yaran da aka kira ma na tosaya ma wata da ta shigo kakanninta duk a yage a ya ɓalle. Uniform ɗinta ma namiji ne ta saka kuma ita mace ne. Tallafin gaskiya ya yi kyau kuma da ba ma iyayen ma tallafi ya yi kyau saboda wasu iyayen yanzu da wannan tallafin da suka samu za su samu su yi sana'a su taimaka ma yaransu gudun makaranta.
Bayani daga kungiyar Brilliant Girl Child Initiative na cewa an kashe naira miliyan 15 domin sayan waɗannan kayayyaki da kuma ba da tallafin wa iyayensu. Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Katsina kuma ma'aikatar kula da harkokin mata da yara ta ce ɗaya daga cikin matakai da take ɗauka na ƙara janyo hankalin uwaye mata game da muhimmancin ilimin ƴaƴansu maimakon sakinsu a kan tituna suna talla shine babban aiki da ta sa a gaba. Dr. Badiya Hassan Mashi wacce ita ce commissioner ma'aikatar ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani.
To kan yadda da ka sani aikin ilimin kasuwan yara ta yi akan ita hukumar ma'aikatar ilimi. To mu nan bangaren shine a bayar da kan iyaye mata su sa yaran su makaranta. Ba sa makaranta ba kadai a'a su bari su gama makarantar mu. Zamu lura da cewa in lura da shirin da aka na 6234 system din nan wasu iyayen da su ta gama GS3 sai su shirya ta sai mata aure. To ana samun wannan matsala sosai. To muna wayar da kan duk damar da aka samu in dai za a wani taro ko wani shiri ko kuma a musamman a yi gani a wayar da kan mata iyaye mata cewa lallai ilimin nan shine kan gaba da komai musamman ma a samu ilimin ma secondary ka same shi. To daga nan ne kana iya ci gaba da rayuwarka da duk kake so ka samu dai foundation. To ana kokari baki iyawa iyaye kuma su la'akari da cewa tallace-tallacen da suka suke sa ƴaƴan su yana hana su zuwa makaranta. To shi ma ana wayar da kansu kuma ana nuna shirye-shirye na empowerment programs wanda ake ba iyaye mata su dogaro da kansu don su tallafa ma yaran su ta bangaren su je makaranta kuma su hana musu tura musu talla wanda ake tura su su tashi da halin kasuwanci ta yi da bangarori da dama na fannin rayuwa.
Akwai wani bangare na ma'aikata ke da ya fice musamman wajen mai da hankali akan makarantun mata na koyar da sana'o'i. Wani ƙarin bayani zaki yi mai sauraron mu?
Muna da ƙasaitaccen shiri musamman a cikin wannan shekara. Dama can ana kulawa ɗin da a wannan cibiyoyi ɗin tuntuna an zagaya an ga matsalolin da suke ciki. Kwanan nan ma an turo jami'ai daga Abuja National Center for Human Development sun zo sun yi survey ɗin wasu daga cikin wannan center ɗin nan wanda mu ne muka neme su suka zo suka ba da technical support suka ba su horaswa da sauran abin da ya kamata kuma za su dawo su ci gaba da yin haka nan. Malaman da ke wurin a koya musu makama ta zamani yadda za a samu cigaban sana'o'i da ilmantarwa na mata ta dalilin wannan santoci. Yanzu shirin da muke da shi shine za mu tattara ƙungiyoyin mata ta kowace local government da ke akwai su zo a yi musu training na musamman sannan kuma a ga me ya kamata a taimaka musu ta hanyar wannan women centers ɗin. To yanzu shirin da muke da shi a cikin wannan shekarar kenan za a yi gyaran women centers ɗin nan za a kuma kai musu tallafin kayan aikin da ba su da shi sannan kuma za a wayar da kan mata su zo su amfana da tagomi shi ke karkashin wannan women centers ɗin.
Har a cibiyoyin koyar da mata sana'o'i da dai makamantansu akwai wani bangare da ake koyar da ilimin yaƙi da jahilci ga su waɗannan mata da ba su samu zuwa makarantu ba. Wani ƙarin bayani za ki mana dangane da wannan?
Akwai abubuwa da dama da za su koya ta karkashin wannan ba lalle sana'a kaɗai ba. Akwai maganar yaƙi da jahilci. Yawancin matan mu na karkara ba su samu damar yin karatun boko ba to za a ana koyi akwai azuzuwa na yaƙi da jahilci da ke karkashin wannan women centers. Ta nan ne masu za ta zo ta koyi yadda za ta koda karatun da rubutu ta iya sannan kuma akwai ɓangare na addini wanda za su koyi addinin su su san makaman rayuwarsu da dai ɓangare har da counseling nan.
Kamar na so in ga kuna faɗakarwa akan yara da suka ajiye karatu musamman mata da shan miyagun ƙwayoyi ya zuwa yanzu ya wannan shiri yake kuma akwai wani ƙuduri da kuke da shi na ƙara bunƙasa wannan shiri?
Wannan shiri ma shine gaba-gaba a gari mu yanzu saboda gyaran al'umma shine kan gaba da komai. Dan shirye-shiryen da muke da su na tattalin arziki da ake kokarin a ba mata harkokin da za su dogaro da kansu da sana'o'i. To idan al'umma da ke kansu ba ya shiga cikin matsala misali suna shaye-shaye tun da kowa ya ga irin matsalar da ke akwai yanzu iyaye mata da matasa sun unguma sun shiga cikin wannan har ana tsagamin harka ta shaye-shaye. To ta'amuli da kuma miyagun ƙwayoyi wasu saidawa suke wasu kuma suna to duk shi zai kawo ci ba duk wani tsari za a kawo na empowerment ko na minin gurin su amsa su saida su karyar da abin nan ba za su amfana da shi. To kaga abin nan ba za mu cimma gurin da muka sa gaba in ba a saita su kwakwalar su wa'annan mata ba a saita zuciyarsu su dawo bisa hanya madaidaiciya. Yanzu haka akwai jadawalin da muka tsara wanda kowane women center ta zone akwai tsari na karantarwa na wa'azi da za a rike duk bayan sabbin musulunci ya shirya
cewa kuke da irin waɗannan yara da suka gagara musamman na mai da hankali akan shan miyagun kwayoyi da rashin zuwa makaranta akwai wani shiri da kuke na killace su daga cikin sauran
idan aka yi musu duk hanyoyin da ya kamata na counseling da sauransu ya bijire to su ma za mu dauke su mun da gani haɗin zuwa da NGDA ne girma gwamnatin jihar Tindama ya gina musu mahallin da za a yi rehabilitation a NGDA a kanda za muna da accommodation na yaro 50 tashin harko kenan to za mu bi tsatsani yaran da suka gagara a kai su a musu rehabilitation
kai shirin da kuke na ƙara bunƙasa harkokin sana'o'in yaran nan musamman waɗanda suka aje makaranta domin a inganta rayuwarsu domin dawo su gaba da wannan karatu da suka aje
to wannan wurin za a koya musu sana'a za a koya musu addinin su da duk abin da ya kamata su kuma iyayen su da addu'a sun da addu'a iyaye ba ta faduwa kuma batun cewa danka ya gagare ka bai taso ba da izinin Allah in ji aka koma ma Allah kuma aka ce da zuciya dai za a yi wannan abu to insha Allah za mu ga nasara cikin wannan al'amari
karanta a shafin daya daga cikin dandalin sada zumunta gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i yake kokawa kan sabbin malamai su 25,000 da gwamnatinsa ta dauka su mai gurbin waɗanda ya kora matsalar ita ce waɗanda aka daukan ko kuma wasu daga cikin su su ma kusan tara ce take dukan goma domin an ba su takardun su rubuta amincewa da daukar su aiki amma wasu daga cikin su sun kasa rubutawa wanda kamar yadda gwamnati yace akwai alamar ba su da kansu ne suka dauki jarabawa da aka ba su domin samun wannan aiki ba anan haka ne wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da daliban wata makaranta dake kauyen Kabobo a karamar hukumar Igabe a jihar Kaduna kan yadda halin neman ilimi yake a gare su a halin yanzu
ya sunanka
Shubayr Umar
me ka zo yana
karatu
to naga kai kade me kake yi to
ina karatu
ina malamin ku
bai zo ba
kun san dalili
a'a
tun da wani lokaci tun yaushe kuke zuwa ba malami
tun bara
kana aji nawa
class 6
yanzu ka iya rubutu da karatu
eh
kai mai ABCD inji
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T S T U V W X Y Z
Ya sunanka?
Hafizu Muhammad.
Ajinka nawa?
Ajina
kai ABCD?
Eh.
Me kake yana ba malami?
Mun zo karatu ne to shine nan malamin bai zo ba.
Sai kuma me?
to da bai duba mu sai muka tsaya su kuma saura sai suka wuce.
To me kake yanzu?
Yanzu nan na zo karatu ne, muna jira malamin ya zo, in bai duba muka jira bai duba sai mun tafi gida.
Tun yaushe kake ba malami?
To a kalla da zai kai shekara.
What is your name?
My name is Hafiz Muhammad.
And what class are you?
Yes.
What is your name?
My name is Subair Umar.
What class are you?
Class 6.
What are you doing without a teacher in school?
No English. Goodbye, goodbye, teacher. Goodbye, friend. Goodbye, everybody. We are going home. Call and we and get show. Come again. Goodbye, teacher. Goodbye, friend. Goodbye, everybody. We are going home. Call and we come again. We are going home. Goodbye, teacher. Goodbye, friend.
What is your name?
My name is Abdushit Abdurrahman.
What class are you?
Class six.
What are you doing without the teacher in school?
Sinamakaliana.
Thank you. What is your name?
My name is Paul Bidian.
What class are you?
My name is Paul Bidian.
What class are you?
My name is Paul Bidian.
Amma iyaye sun san irin matsalar da yaran nasu ke ciki na rashin iya karatu? Ga abin da wata uwa ke cewa.
Ba su yi a makarantar nan sai a hankali saboda malaman ma ba su cika zuwa ba. Ga dai makarantar nan dai an gina amma dai gaskiya ba ƴan su wadatattun malamai. Dinda ma saboda matsalar rashin zuwa makaranta waɗanda suka dan tasa kaman waɗannan ƴan su duk bana an kwashe su an wanda suke da ƴan uwa a gari an kai su. Waɗansu an kai su Zaria, waɗansu an kai su wani yaro an kai shi can Kabala. To tunda ba makarantan ana iyayen su suka kai su gurin ƴan uwansa haka gaskiya muna son yaran mu su ilimi sosai yaran mu mata har zuwa matakin dai lokacin dai da za a aure da su tunda mu nan ƙauye ana yawan aurar da yara dai da wuri amma dai muna dai son yara dai su ilimi ana aurar da su 13 haka yanayin ƙauye yanayin shi kenan 13-14
ga abin da mai unguwan yankin ke cewa
sunana Alhaji Abdullahi Kabobo mai anguwan gabas wato ainihin wannan gari dama gaba ɗaya ba makarantan ni ne tafi local government na roko nan local government gabi na roko malamai suka fara kowa a zaure sannan aka fara muka zo aka gina wannan makarantan da wannan area sannan kuma aka zo gina wannan makaranta ga tan sabo wanda aka fara koyar da yara yanzu maza da mata muna shi awan zamu tafi koyar da yara maza da mata yanzu insha Allah zamu mai da hankali wajen hata ma saboda zuwan ku nan kowa mai da kai ko mun waye zamu rika tura yaran mu kanana da yara da mata makaranta.
Akwai babban aiki a makarantu da dama game da iya rubutu da karatu na yara. Akwai bukatar gwamnati da ma dukkanin masu ruwa da tsaki su tashi haikan wajen ceto ilimi a Najeriya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A makarantu masu zaman kansu inda watakila ba su da matsalar malamai kamar yadda lamarin yake a rahoton da ya gabata, matsalar su ita ce ana zargin ɗalibai a irin waɗannan makarantu masu zaman kansu da nuna ƙuruciyar ɓera a lokacin jarrabawa. Kan haka Zaharaddin ya zanta da shugaban ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu a jihar Katsina.
To jama'a masu sauraron mu wannan shiri na nagari na kowa yau yayi bako wanda shine da Aliyu Rabi Kurfi wanda shine shugaban ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu a nan jihar Katsina. Dakta akwai wasu al'amura da suke tasowa irin makarantu masu zaman kansu musamman wanda zaka ga ana cewa ana sata ansa wanda hukuma kun yi yunkuri kuna ganin wannan abu sai kun kawo ƙarshen shi.
Wannan al'amari haka yake idan an ce sata to sata dai abu ne wanda yake haramtacce kenan a makarantu abubuwan da ake koyarwa yara ba su tsayawa su yi karatu idan lokacin jarraba su ya zo to maimakon su tsaya su yi amfani da hankulansu da basirarsu sai ya kasance sun koma suna neman hanyoyin da ke za su yi amfani da kayayyakin makaranta da tattafai da makamantansu su sato abin da yake daga cikin littattafan nan ko wanda su suka rubuta a boye domin su zubar da shi a bisa takardar da aka ba su ta jarabawa. A gaskiyar magana ya yawaita a rayuwar makarantu a Najeriya da kuma kasashe daban-daban. Dole muke kuka da kanmu ko mu san hanyoyin da yake zamu bi domin mu wannan magana al'amari, amma tabbas akwai wannan al'amari wanda yake mai cutarwa ya riga ya zama ruwan dare a makarantun mu tun daga farkon makarantu na ce secondary har ya zuwa irin jami'o'i da polytechnic da na colleges of education da makarantun su, abin ya zama ruwan dare.
Wani lokaci ana cewa ana gudanar da jarabawoyin kammala makarantun secondary musamman wayadda ne ku ga mutane ma za su rinka rubabi bari mu je irin waɗannan makarantu masu zaman kansu domin cin wannan jaraba. Wani lokaci za ga har wasu irin santoci din nan ana ce musu miracle center.
Ita wannan sata an sako kuma rububin zuwa makarantu waɗanda ake cewa ana samun sauƙin cin jarabawa, abinda yake kawo haka ai ba wani al'amari bane ba illa kin tsayawa ga su yaran mu su yi nazari akan abubuwan da ake koyar musu. So kaga kenan abinda yake kawo wannan shine lalacewar ilimi ta barbarewar shi, ko dai ya kasance saboda su yaran abinda ake koyar musu da shi bai gamshe su ba, ko kuma ya kasance sakacin su ne na kin tsayawa su fahimci abinda ake koyar da su din ya sanya in sun je wajen jarabawa din su rasa abinda yake za su iya rubuta, saboda haka sai sun nemi wasu hanyoyi na daban. Saboda haka ne ina ganin cewa akwai matsaloli da dama waɗanda suke haddasa wannan, ko dai daga bangaren koyarwa na makarantun da ake koyarwa din babu isasshen lokaci, babu isasshen kayan aikin da yake sanya wannan.
Sai wani lokaci wanda ita ma'aikatar ilimi ta gwamnatin jihar Katsina ta kewa domin duba irin waɗannan makarantu masu zaman kansu a inda har ta rufe wasu saboda rashin cancanta su. Akwai wani kokari da kuke na ganin kun dawo da wurin karatun nan irin ya kasance guri ne mai kyau?
A zahiri Alhaji Zahardin gwamnatin jiha a karkashin mai girma Right Honorable Alhaji Aminu Bello Masari tana iyakar kokarinta. Mun zauna tare da shi karo na farko ya kirawo mu ya yi koke akan irin yanda yake ganin makarantu suna tabarbarewa da yawa. Waɗanda suke cewa suna ikirarin suna da makarantu wasu nasu ne na kansu kuma sun tsaya sun shiri mai nagarta, amma akasar na makarantun wasu kawai na waɗanda ba cikakken ra'ayi akan ilmantarwa suke da shi, ba kuma masaniya suke da shi akan yanda ake tafiyar da harkokin koyarwa ba. To wasu su kuma sukan ɗauki irin wannan su je su samu gidaje ko wasu shaguna su ɗauka su ce nan za su rika koyarwa. A kowane irin mataki akwai abubuwan da ake bukata na koyarwa, amma sau tarin yawa wasu ba su amfani da wannan. To kaga a nan wurin na farko son zuciya ke sa wannan, na biyu kuma akwai sakaci daga hukumar da nauyin yin rijista na makarantu ta dogara akai. To wannan ba karamin matsala bace, amma mu a matakin mu mun dauki matakai iri daban-daban. Mun zauna tare da commissioner ilimi na jihar Katsina Professor Badamasi Lawal Charanci, mun tattauna akan irin waɗannan matsaloli kuma mun yi kira akan ita hukuma cewa lallai ta sa baki wuraren duk da suka tabbatar da cewa bai cancanci a koyar ba. To ya kamata ainihin a dauki matakai. Muna yin kira ga ita kanta hukuma din da su rika zagayawa suna dudubawa suna taimaka mana. A shirye muke da mu dauki kowaɗannan irin matakai da ya kamata domin a yi waɗannan.
Masu tsaro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Jojo ne wanda ya daidai sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.